إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا إيه وتر رمضان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا قبرنا مكة زوا مدينة نادي هكرا دبو إيه دا تريه دا أربعين دا بقوي wanda yazo daidai da 18 ga watan 2 a Gregorian calendar 2026 muka taro a wannan masallaci mai albarka masallacin Alhaji Abubakar Yaya Arabi wanda aka fi sani da masallacin Meti da ke nan kan titin Metama Yusuf Sule a nan anguwar Bolari a nan cikin fadar jihar Gombe dan ci gaba da tarjumar ma'anonin alqur'ani mai girma da muka saba gabatarwa duk shekara cikin iyawar Allah da alherinsa da falalarsa da ni'ima irin tasa Allah ya sake azurta mu da dawowa wannan shekara ya bar mu da ranmu da lafiyarmu ya tsara ara mana lokaci domin dorawa akan wannan aikin alheri muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da buɗa mana cikin yalwarsa da falalarsa da alherinsa da lokaci da dama da kuma ƙarin gwiwa da ƙarin imani wajen gudanar da aikace-aikace na alheri irin waɗannan sannan idan Allah ya azurta mu da damar zuwa lokaci irin wannan da aikinsa to muna roƙonsa kuma idan mun yi Allah ya karba aikin da muka yi ya sa wannan aiki ya zamanto hujja a gare mu ba hujja a kayinmu ba kuma ya sa waɗannan ayyuka su zamanto sanadiyar shigar mu aljanna da ni da ku baki ɗaya kamar yadda muke ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya sa waɗannan ayyukan su zamanto sanadiyar samun rahmar mu duniya da lahira Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi ya taimake mu ya kuma ba mu lafiya da imani kamar yadda aka saba muna gabatar da tafsiri a wannan masallaci ko in ce tarjama bisa tsari kamar haka shine tafsirul qur'ani bil qur'an fassara aya da aya da ke kama da ita ko da aya da take tare da ita ko da aya da take ɗauke da hukunci irin nata ko kuma da aya da take ƙara fito da ayar da muka ja ta ƙara bayyana ma'anarta wannan tafsirin malamai suka ce shine mafi ƙololuwa wajen wato fassara alqur'ani bayan wannan muka yi ƙoƙari wajen fassara alqur'ani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingantattu wanda wannan shine mataki na biyu daga cikin maratibu tafasir ko at-tafsir to wannan shine mataki ne biyu wanda yafi ko wanda yafi daraja bayan na farkon muka yi kokari wajen a lokaci guda mu hada waɗannan tafsirai ko nau'ukan tafsirai guda biyu a lokaci daya sannan bayan wannan muka yi kokari mu yi tafsiri bi aqwali sahabati wa tabi'ina bi aqwali salaf kenan wato fassara alqur'ani da maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai har izuwa waɗanda suka sawwaka wannan shi ma nau'i ne na tafsiri wanda malamai suka yi recommending nashi amma malamai suka ce akan so ne a ji fatawar sahabi ko wani malami game da wata aya ko game da wani hadisi yayin da ya zama babu maganar annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan amma in akwai abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama to shi ya kamata a fara gabatar da bayaninsa game da wannan aya sama da kowa a duniya idan Allah da babu a samu annabi ya ce komai ba akan wannan wanda yana da wahala kwarai da gaske to abinda ake dawowa shine me sahabbai suka ce idan akwai maganar sahabbai game da wata aya ko game da wani hukunci to ba daidai bane a tsallake maganar su a dauko maganar wani malami a fassara wannan aya ko wannan magana to idan Allah da bane ba a samu maganganun sahabbai ko fatawoyin sahabbai ko fassarorin sahabbai ba to anan ne ake gangarowa a dawo kan tabi'ai sai a dauko maganganun su sai a fassara idan so samu ne ne tafsiri ya hada waɗannan bangarorin guda uku a lokacin tafsirin sa wanda gaskiya alhamdulillah littafin da muke amfani da shi shine sahihu tafsir ibn kathir na babban malami mustafa ibn al-adawi Allah ya masa rahama ya saka masa da alkhairi yayi kokari matuƙa gaya wajen kalar waɗannan tafsiran guda uku ya hada su a lokaci daya wato bayan an ja aya a jawo ayoyin da suke da alaka da ita to sannan a kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan idan akwai wasu abubuwa daga sahabbai a kawo sannan a kawo kan maganar tabi'ai to anan ne kai kuma mai darasi ko mai wa'azi ko mai tafsiri sai ka wajjahar da mutane zuwa ga abin da ke faruwa da su a zamaninsu da kai kake magana da su bisa hukuncen da suka shafi waɗannan abubuwa guda hudu sai ka duba mai mutane suke ciki meye alakar mutane game da wannan ayar da yanzu aka ja menene alakar su game da wannan hadisin meye alakar su game da waɗannan maganganun na sahabbai da tabi'ai to sai a nuna musu me ya kamata su yi based on abin da waɗannan ayoyi da waɗannan maganganun suka wajaha to idan an samu wannan to da izinin Allah tafsiri ya dan samu dan dama-dama da Allah madaukakin sarki da annabi sallallahu alaihi wasallama za su iya wato karɓarsa kuma a yi wa mutum sakamako daga gurin Allah Allah ka saka mana ga baki daya ba mu gushe ba muna neman ilimi mu dalibai ne don haka a ƙarƙashin wannan duk abin da aka ji mun faɗa tun daga farkon tafsirin nan har zuwa ƙarshe to fal ilmu lillah ilimi yana gurin Allah ta iya yiwuwa mu kuskure ta iya yiwuwa mu faɗa abin da ba haka yake ba kwata-kwata to muna barabara dai da duk wanda ya biyo wani abu wanda yake na gyara ko ya biyo wani abu wanda yake ganin kamar ba haka ya kamata ba wanda muna samun malamai da yawa cikin garin nan da ƴan uwa ɗalibai irinmu sukan bibiya a wasu lokuta sukan buga mana waya su mana iktirahi game da wata magana da muka faɗa ko game da wata fassara da muka yi wacce take kan kuskure ko mukan zo nan mu gyara ta domin bahaushe yake gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba ba waɗannan bayin Allah muna ƙara godiya gare su kuma muna ƙara roƙo muna ƙara godo muna neman alfarmarsu da su ci gaba da bibiya don Allah kuma idan an ji wani abu kai tsaye ba kai kwanta ba a nabbahar da mu in Allah ya da za mu nabbahu kuma za mu zo mu gyara Allah ta gyara mana gaba ɗaya kafin mu ɗan yi maganganu da za mu yi mu kuma faɗi surar da za mu tashi zan so ana ramma idan karo mastauba na wasu ayoyi na alqur'ani sannan sai mu dan yi wasu nasihu to sannan sai mu faɗi kuma in Allah ya da wata sura za mu tashi da izinin Allah kuma wata sura muka kwana a bara saboda ka ala ramma falsatafaddal mashkuran masruran wa ma'zuran insha Allah ta'ala
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا Thank you.
alkhairi a daren. To ƴan uwa, kamar yadda na faɗa, yau shine buɗe wannan tafsiri namu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda aka saba. To amma kamar yadda nace, za mu ɗan yi wasu nasihu ne a yau, saboda ita ce ranar farko ta iya yiwa wasu ba su da labarin yau za a fara, wala Allah wannan karatun na yau shine zai sanar da su lalle an fara tafsirin nan. Sannan ta iya yiwa a wasu ba su zo da shiri da littattafansu yadda za a buɗe a karanta tare da su ba, ta iya yiwa gobe su zo da littafi. Sannan wannan rayuwar tamu wato matuƙa gaya tana buƙatar nasiha da irin yadda lokutanmu suke ainihin wato tafiya ba tare da mun ankara ko mun gane ba. Abinda nake so mu kai hankalinmu zuwa gare shi, ɗazu nake faɗa a gurin buɗe tafsirin shi Al-Ramma Malam Abubakar Suleiman a can Shango Housing Estate, ko mu ce Hashidu Housing Estate na mata. Nake cewa ni dai a iyakacin abinda nake ji a jikina, wallahi kamar jiya ne muka rufe tafsirin nan, yau kuma muka dawo. Ko ku ba ku jin haka? Kamar jiya ne Ramadan ya ƙare muka rufe tafsiri, washe gari yau kenan kuma muka ƙara dawowa yanzu. Saboda yadda lokacinmu ke gudu, lokacinmu ke tafiya, lokacinmu ke fallewa a guje, amma abun takaici shine ba ma ankara, ba ma ganewa. Mafi yawancinmu, musamman irina mai rauni, shine ba ma ribatar lokacin yana tafiya ba tare da mun ribace shi ta aikin da ya dace ba. Wannan ta sa ya kamata mu yi wa junanmu nasiha game da lokacin nan, ko da kwata minti 25 zuwa 30 ne, ta zamanto mabuɗi ne game da wannan wata da muka shigo, da abin da ya kamata mu yi a cikinsa, kai da ma abin da ya kamata mu yi a bayan wata. Domin shi dama watan ya zo ne ya mana training na abubuwan alheri waɗanda za mu koya. In muka koye su, to bayan azumin, bayan watan, to sai a ga kuma mun ci gaba da mai da hankali akan waɗannan abubuwa. To shi ne yake nuna wannan wata mu ya zama alheri gare mu. Ya sa hadisi ya tabbata kamar yadda mun sha karantawa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo zai hau kan minbari, ya taka matakala farko sai aka ji ya ce amin, taka matakala ta biyu aka ƙara jin ya ce amin, ya taka matakala ta uku haka. Sahabbai bayan an idan da sallah suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, me ye dalilin da ya sa ka taka matakalar farko kai amin, me ya sa ka taka ta biyu kai amin, me ya sa ka taka ta uku? Ya ce matakalar farko da na taka, Jibrilu ne ya zo ya ce Allah ya ce ya yi addu'a, ni kuma na ce amin. Shi ne duk mutumin da ya riski iyayensa guda biyu suna raye, amma bai yi wani aiki dalilinsu ya samu aljanna ba, Allah ya turbuda hancinsa a cikin wuta. Jibrilu ya faɗi wannan addu'ar, manzon Allah ya ce amin, Allah kuma ya turo a yi addu'ar. Ku gaya mun cewa za a yi wannan addu'ar ba su samu shiga ba. Na biyu ya ce Jibrilu ya ce Allah ya ce duk wanda a gabansa aka ambaci sunana aka ce Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai min salati ba, shi ma Allah ya turbuda hancinsa a cikin wuta. Jibrilu ya yi addu'a, Annabi ya ce amin. Na uku, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Jibrilu ya ce Allah ya ce na yi addu'a a kan cewa duk wanda Ramadana ya shigo har Ramadan ɗin nan ya gama, aka gama rububin duk abin da ya kamata na ibadu, na sallah, na karatun Qur'ani, na tafsiri, na hada, hadar kyauta, sadaka, ayyukan alheri, amma ya kuskura Ramadan ɗin ya wuce, shi bai iya yin wani abin da Allah zai ce je ka na gafarta ma na ƴanta ka daga wuta ba, shi ma Allah ya turbuda hancinsa. manzo Allah yace ani Jibril yayin wannan addu'a. To kun ga wannan hadisi yana da ban tsoro yayin da mutum ya zama yana wato wasa da damar da Allah ya bashi musamman a cikin mawasimul ibada, lokuta na ibada. Ramadan yana daga cikin watanni masu falala da alheri. Malamai suka ce duk al'ummomi gaba ɗaya an ba su dama su yi azumi, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake kutuba alaikum as-siyam kama kutuba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, yadda al-rama ya jawo. To amma irin falalar da mu aka bamu a Ramadan babu wata al'umma da ta samu wannan falala din, babu ita. Wannan mu kaɗai aka keɓe da shi al'ummar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, mu kaɗai aka yi wa wannan kyauta da wannan falala, amma muna wasa da ita. Saboda haka lokaci jama'a dama ce. Na san a nan wallahi akwai waɗanda wala'alla ana ganin guraben zamansu a bara gurin tafsirin nan, amma a bana gurin yana nan wasu ne suka zauna a gurin. Na san a nan akwai waɗanda ana ganin da fuskokinsu a bara tare da su ake wannan darussan duka, irin madadin manawaci Alhaji Hamisu, Allah gafarta masa, wanda da yana nan da yanzu shi za ku je yana amin mana, Allah ya albarka. Haka ne ko ba haka ba? Ga gurin zamansa, amma yau babu daga cikin manawaci, yana lafiya jama'a. Har kana cewa bana kujera za ka samar. To wannan shi ne abin da nake tsoro cewa kaina, kuma nake tsoro cewa duk wani wanda yake sauraro na. To a rayuwar nan dama ce, lokaci ne. Idan Allah ya baka, to kar kai wasa da ita, kai kokari ka amfana da ita. Malamai suka ce daga cikin hikimar da yasa Allah ya dinga rantsuwa da wasu lokuta shine dan a nuna mana muhimmanci su ne, ba wani abu ba ne, irin su al-asr. Allah ya ce wal'asr, ina rantsuwa da al'asr shine lokaci, zamani, ko dai zamanin nan mai yawa ko kuma kaɗan, ko wanda ke nesa da yawa ko wanda ke kusa. Allah dai ya yi rantsuwa da al'asr shine lokaci. Sai ya ce innal insana lafi khusr, dan ka gane Allah yana jan hankalinmu ne game da mi utilizing din lokaci, mi amfani da lokacinmu. Sai Allah ya ce lalle dan adam yana cikin asara. Ina ma'ana asara shine yana cikin asara lokacin shi. Lokacin nan da Allah ya rantsuwa da shi, sai ce to kwalalle dan adam in bai kula ba to wallahi zai yi asara. Sai ce illal ladina amanu, wanda kadai ba sa asaran lokacinsu, ba sa asaran rayuwarsu, su ne waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, kuma suka yi aikin kirki, watawaso bil haqqi, suka yi wa junansu wasiya da gaskiya, watawaso bil sabri, kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri. Amma in dai ka fita cikin waɗannan, baka cikin waɗannan, to Allah ya ce kana cikin asara. Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira. Kamar irin su duha ala ramma. Allah ya ce wa duha, na rantse da duha shine hantsi, shi ma lokaci ne mai muhimmanci. Akwai ma salatu, sallar da ake ce mata salatu duha, sallar hantsi shine rana ta dan fito kaɗan, ta yi dan sama, ta bar kan kafan shedan. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu bari wannan lokacin ya wuce ba mu tashi mu kai koda na fara raka'a biyu ba. Mafi yawancin ta raka'a takwas, mafi kankantar ta raka'a biyu. To kar kai da kai wasa ka barta ita ma, duka magana sai akan lokaci, time utilization, yadda ake amfani da lokaci wajen inganta rayuwar duniya da kuma inganta rayuwar lahira.
za mu zo mu ji maganganun magabata wallahi game da lokaci jama'a da kuma amfani da lokaci ba magana akan addini kadai ba hatta akan harkar rayuwa hatta akan aikin gwamnati hatta akan sana'a wato yin amfani da lokaci da dama na rantsi da Allah ba karaman alheri bane yayin da ya zama barin lokaci ya dinga tafiya kai kai wa gai gai ba a yi amfani da shi ba wallahi ba karamar asara bace Allah ya tawaddaha na rantsi da hantsi wallayli idha saja haka da dare lokacin da ya ceto ma wadda aka rabbuka wa ma kana ubangijinka bai watsar da kai ba ubangijinka bai kosa da kai ba Allah yana tare da kai ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ma Allah ya rantsuwa da lokaci ne dan a nuna mana Allah ma Allah ya saki tawa wal fajr na ya isa al ramma Allah yace wal fajr ina rantsuwa da al fajr shi ma lokaci ne cetowar al fajr kuma a lokacin akwai abubuwa muhimmai da ake so mutum yayi irin su raka atanin fajr irin su zuwa sallar asuba din sallar al fajr din da dai sauran abubuwa ana buƙatar mutum yayi amma muhallin shafi kawai Allah ya rantsuwa ne da al fajr al fajr al fajr al fajr dan ya nuna mana ahammiyatul waqti wa ghatinamu wato ahammiyatul waqti wa ahammiyatu nanihi muhimmancin lokaci da kuma muhimmancin ribatan lokaci kar mu bari lokacin mai wuce ba tare da mun amfana da shi ba ka tsara me za ka yi a cikin wannan wata karatun qur'ani zuwa sallar jami'i ka sawa kanka cewa tun da ramadan din ne ya shigo har ya fitan Allah ya ga tun daga asuba azhar la'asar magarba isha ba za su kuce maka ba wallahi ko wannan kadai ka tsari in Allah ya yarda ka riba wannan watan mai alfarma muqaddara ba kai wata nafila ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayhi ilayya mimma taratu Allah yake cikin hadisul qudsi bawa na bai kusanta gare ni da wani abin da nafi soyuwa gare shi ba sama da abin da na wajabta ba dan haka ko sallolin farilla ka rike wa wuta ko sai da kaga tun da ramadan ya shigo har aka fita ba ka kubuce ma ba wallahi kari ba ramadana ba a gama da kai ba ka gama da ramadan da izinin Allah to in so samu ƙara da sallolin nafili a same su a jami'i tare da liman kuma ka dinga bari sai an kidar har shafa'i da wutri domin hadisin da ya nuna za a samu fa'idar tarawihi yana magana ne akan sai an hada har shafa'i da wutri fa jama'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qama hatta yansariful imam ko wanda dai ya tsayu tare da liman har san da liman ya gama ya fita a masallaci to Allah zai masa kaza zai masa kaza zai masa kaza saboda haka karibatu kutuba lahu qiyamul layla za a baki ladan yayi tsayuwar dare gaba daya dan haka ana so ka tsaya har sai an gidar wannan abubuwa duk abubuwa ne na lokaci kuma sai kai tsari yadda za ka ribace shi in ba kai tsari ba haka zai zo ya wuce ramadan nawa ya wuce kana ta tafka asara har yanzu ba kai wa kanka fada ba har yanzu ba kai wa kanka izina ba har yanzu ba mai wa kanmu dan kunne cewa bai kamata a ce ramadan nan inne yana zuwa yana wucewa ba zaka ga wani ramadan ya zo yayi sauka biyu wani yayi sauka uku wani yayi biyar ma mana duk kwana uku ya sauke kaga kwana uku sau 30 ko sau 30 sau kwana uku ko goma kenan kaga ya sauka goma akalla wannan annabi ya ce duk mutumin da ya sauke alqur'ani a kasa da kwana uku bai fahimci me ya karanta ba kawai dai yayi karatu amma bai san me ya karanta ba amma ma'ana akalla dai a ce a kwana uku kai sauka idan ya wuce haka babu ne ki amma kar ya gaza haka ina fata an gane duk wannan yana daga cikin abin da ya kamata ka tsara abin da ya shafi wato zuwa domin sauraron maganganun Allah domin ita wannan zuciyar na rinke da Allah da wa'azi take fada kuwa Allah ya ce allazina amanu kaga masu imani wa tatma innu qulubuhum li dhikrillah zukatansu suna fada kuwa ne da ambaton Allah sai Allah ya ce ana sauraron ka ji maganar yadda take bi dhikrillah tatma innu qulub kuduba asalin larabcin kamata yayi zama tatma innu qulub bi dhikrillah amma sai aka yi taqdimu ma haqqahu ta'khir dan a nuna maka duk duniya babu abin da ke nisa da zuciya in ba ambaton Allah ba na fata an bayyana magana dan a nuna ma duk abin da kake tsammanin zai sa kaka samu nutsuwa wallahi kai kake hangen haka a cikin haka amma wallahi ba za ka same shi ba sai ka rubun su cikin al'amuran ambaton Allah da karatun Qur'ani wannan bali kai wajen wannan wannan duka time utilization ne amfani da lokaci bari mu ji wani babban malami a Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badr wanda ya rubuta mana wannan littafi da muke ta'alim dinsa akan tauhidi ya rubuta littafi ya sa masa min masayar salafi lishaba daga cikin wasu yoyin da ainihin wato a malamai magabata suka yi ga matasa a ciki ya kawo hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fada wa wani mutum yana masa wa'azi annabi yana wa wani wa'azi sai yake masa wannan magana me yake ce masa eh ka sani khamsan qabla khamsi karibati biyar kafin biyar su same ka karibati biyar kafin biyar su same ka na farko shababaka qabla haramika kai matashi ne dan shekara 20 25 30 kin tsakaninka da Allah akan temple da layi da tsalle tsalle da kullan kafa anan kake karar da lokacin ka ko kuma ka tsara wa kanka yadda zaka amfani lokacin ka yadda lokacin ka zai maka amfani yadda lokacin ka zai zama mai fa'ida gare ka mai fa'ida ga al'ummar ka mai fa'ida ga lahirarka da duniyar ka annabi ya ce wallahi to kariba to wannan lokaci na samartaka kafin wannan lokacin ya wuce domin idan ya wuce ka tsufa ba za ka iya wasu ayyukan ba kuma za ka yi sha'awar bari ka yi amma wallahi ba za ka iya ba saboda jiki ya yi rauni ƙasusuwa sun yi laushi komai na jikinka ya kai nika ya yi rugu-rugu don haka ko ka nemi kai wani abu cikin izza da fawa da nishaɗi wallahi ba za ka iya ba abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasihatika qabla sakamika lafiyar ta kafin jinya yanzu haka wasu suna tan afanta asibiti bara kuma da su aka yi azumin nan garo ko ba haka bane jama'a amma yanzu haka suna tan kwanci damar da Allah ya ba su ta kare wani kuma wallahi daga cikin wanda suke kwantan nan daga nan asibiti sai kuma kabari ba zai dawo ba wallahi kawai lokacin sa ne bai gama tuka ba yana tuka kuma Allah zai ce taho wani yana nan yanzu takaitin sa shine yanzu Ramadan ya shigo wai ba a azumi da shi saboda jinya ta hana shi kai yanzu Allah ya baka dama da wannan lafiya amma kana barar da ita kana banzatar da ita a abin da bai da amfani a abin da ba zai amfane ka ba to wannan ba karamar asara bace Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na uku annabi yace wa ghinaka qabla faqri ka ribatu wadatarka kafin talauci yanzu Allah ya wadata ka ka ribace ka a wannan munasabar zan kawo wannan mutumin da yazo yayi birthday wa ƴaƴansa ya kashe sama da biliyan 1 da miliyan 100 biliyan 1 da miliyan 100 yanzu don Allah wannan ya ribatu wadata don Allah wadata bata gama da wannan mutumin ba kuɗi samun su ya zama wa wannan mutumin alheri jama'a wallahi tallahi bai zama masa alheri ba ko miskar zarra ce baddi na farko wannan dabi'a ta baddi dabi'a ce ta arna ba dabi'a ba bace ba addini mu bane ba abu ne wanda Allah ya yarda da shi annabi ya yarda da shi ba ba abu ne wanda aka yi shi domin habaka addini ko bunƙasa sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abu ne na raya wata al'ada ta yahudu ko ba haka bane jama'a raya wata ɗabi'a ta arna ta yahudu wanda ba su da alƙibla a duniya balle a lahira su ka zo ka raya ɗabi'ar su da aqidar su da tunanin irin nasu kuma ka kace wannan makudan abinda zai baka takeici inda aje mutumin nan da aka yi ta akan samanamin suka yi ta maganganu da ya fito ya nuna nadamar sa da cewa gaskiya yayi kuskure a yafe shi kuma zai nemi tuba ga Allah cewa ya kashe kuɗi ba akan yadda ya dace ba wallahi da sai a ce Allah ya yafe masa mu ma mu addu'a Allah ya yafe mana tunda ba wanda bai da kuskure yayi ko adaran ma kowa yana da kuskuren sai dai mu ce duk Allah ya ji kanmu gaba daya amma abin takeici ina da bayanan sa na kusan awa daya a YouTube yanzu haka yana kan wayana wanda ya fito yace shi yanzu kashe kuɗi a irin wannan yanayin wa iyalan sa ma yanzu ya fara wallahi tallahi yace kuma in kai ka samu kuɗi zaka duk abin da zaka yi ka je ka yi da kuɗi shi abin da zai yi da kuɗin su ke abin takeici shine musulmi ne dan arewacin Najeriya ba kudanci ba kuma sannan ya aiko wani mutum wanda yake tantirin ɗan iska ne a duk duniyar musulunci da ta kafirci yana daga cikin ƴan iska shine Davido mutumin nan ya zo shi yana rungumar matansa da ƴaƴansa ana musu hoto saboda babu kishi dan Allah da annabi ya ce wa ghinaka qabla faqrika ribatu wadata kafin talauci shi yanzu ya ribatu wadata wallahi bai ribatu wadata ba wadata ba tai rana ba ai inda wadata take rana shine a ganta tana taimakon addinin Allah haka ne ko ba haka ba a ganta tana taimakon musulunci a ganta tana taimakon gajeyyu na rike da Allah a cikin famulin wannan mutumin ba za a rasa talakawa ba haka ne alarma ko ba za haka ba in aka bi tsatsan sa a tafi a tafi a tafi har kan kasa wallahi zai yi wahala ba a samu talaka ba jama'a haka ne ko ba haka ba yanzu don Allah da ya dauka ya bawa waɗannan ƴan uwansa don su ma su dan samu sararawa da yazo ya barar da shi anan don Allah wanne yake wanne yake na ƴan uwansa shi yake amma ina ka za barar da shi Allah ka tsare mu daga asarar duniya da lahira abu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa faraga ka kabura shugule ka karibati faraga lokaci kun ga muhallin shahiri ya zo ku lokaci faraga dama kabula shuguli ka kafin shugulgula na yau da gobe su zo su hana ka su zo su hana ka yin abin da ya dace gashi kana so kai ina kana so ka karanta qur'ani ina kana so wallahi sai muke magana da wani babban mutum yace malam ni fa zan fita daga harkokin nan nace me yasa ranka ya dade yace malam zan yi asarar duniya fa kuma zan yi ta lahirar ba annewa ya ce akwai abubuwan da na tsara wallahi wallahi sun fi shekara goma ba na barin su amma tun daga shiga ta waɗannan haƙoƙin wallahi na watsar da su yanzu ba na iyawa wani sallar dare ya ce na manta rabo na da in tashi mai sallar da daddare karatun qur'ani ina da hizbi da nake yi hadisin qur'ani ne amma Allah ya bashi mutunci ya bashi daraja ta duniya yake amma wallahi yanzu ba zan iya sanin ranar da na karanta hizbi na ba kaga lokaci ka ribate shi kafin shugulgula su fado ma sai da kana ji kana gani wallahi ga abin da ya kamata kai Allah ba za ka yi sa ba Allah ka ba mu iko Allah ka ba mu iko Allah ka kiyaye abu na karfe shine wa hayataka qabla mauti annabi ya ce abu na biyar shine ka ribati rayuwarka kafin mutuwa ta same ka kamar yadda muka faɗa yau akwai waɗanda yanzu ba sa rayuwa tare da mu kuma ba rusuna tare da su a nan gurin kaga sun ribata rayuwarsu ta hanyar su zo ayi addini da su zo ayi musulunci da su yau kuma an waye gari ba sa sun tafi kuma wallahi ba za su dawo ba haka ni ma zan tafi haka kai ma za ka tafi haka dukkan mu za mu wace a duniyar nan wallahi za a waye gari dukkan mu nan kawunan mu nan kaf babu ko kwaya dai a doran kasar nan na'am kullu shay'in halikun Allah yace gaba ɗaya komai zai halaka illa wajhahu sai fuskar Allah kai ita ne ba za ta halaka ba ita ce ba za a neme ta a rasa ba amma kowa za a neme ta a rasa lahul hukumu ai hukuncin gaba ɗaya na hannun Allah rayawa da kashewa tana gurin sa azurtawa da talautawa tana hannun sa samarwa da rasarwa yana hannun sa lafiya da jinya tana hannun sa talauci da wadata yana hannun sa faman ladhi adhaka wa abka wa man ladhi agna wa aqna wa man ladhi wa madha Allah madaukakin sarki yace lalle shi Allah abu haka shine yake saka dariya wa abu ka kuma yake sa kuka wa annahu amata wa ahya kuma shine wanda yake kashewa shine kuma wanda yake rayawa duk wanda kaga ya mutu ba wanda ya kashe sai Allah sai dai wani ya zama sanadi haka ne ko ba haka ba wanda duk kaga yana dariya wani ne ya saka hi dariya sababi amma asali waye ne ya sa hi dariyar Allah wanda ka gani cikin kunci wani hede zama sanadin shigar sa kunci amma asali daga saman bakwai waye ne ya doro mar wannan kuncin Allah to ka yadda da wannan to in ka yadda da wannan to ka biye wa Allah ya fi ka biye wa duk wata hayaniya wallahi kar ka yadda ka biye wata hayaniya amma biye wa Allah Allah ka ba mu iko ta ala rabba Allah yake ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma garraka bi rabbikal karim me ya rude ka ne gabarin ubangijinka me karanci me yasa ka watsar da Allah me yasa ka jefar da Allah ma garraka me ya rude ka me ya da hankalinka me ya dauke ma hankali gabarin ubangijinka me karanci Allah bi khalaqaka fa sawwaka fa ajalaka wanda bi ya halitta ka ya daidaita ka ya biya ma duk wata bukata ya ma duk abin da dan adam yake bukata kai ma akan haka me yadu dai ka gamarin wannan wanda ya maka wannan fi ayi suratul ma sha arkabaka cikin mafi kyawun sura mafi kyawun yanayi duk duniya an yi ittifaki hatta masana da ba musulmai ba sun yi ittifaki babu halitta da aka yi a duniya wata kai dan adam tsari ko a dabbobi ba a samu kamar dan adam ba shine fi ayi suratul ma sha arkabaka Allah ya ce kalla bal tukazzibuna bid-din abinda yasa kuka watsar da wannan ni'imomin kun ƙaryata wa addini ne kun ƙaryata musulunci ne imma takzibul hali imma takzibul fi'li ko dai halin ku ya nuna kun ƙaryata Allah amma bakin ku bai ƙaryata ba yanayin ku ne ya nuna ba daga ce kuke yi ba ƙarya kuke ko kuma da gaske halin ya ƙaryata bakin ma ya ƙaryata Allah ka tsare mu da duka biyun gaba daya ya zama mun ƙaryata Allah a baki kuma mun ƙaryata shi a aikace Allah karka zarrabe mu da wannan masifar ya Allah amma Allah ya ce wallahi abin da ya jawo muku wannan matsalan shine kun ƙaryata shi kan babal tukazzibuna bi Allah ya ce wa inna alaykum lahajizina wallahi kuna da masu kula da harkokinku da shigarku da fitarku duka ka sani wallahi akwai wanda Allah ya wuce ta yake kula da shi kiraman katibina manya-manyan masu rubutu game da harkokinku ya'lamuna ma taf'aluna suna aikata duk abin da kuke aikatawa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yake kama da wancan da muka kammala na Abdullahi dan Abbas annabi yace la tazulu qadama ibn adam yawm alqiyama min inda rabbihi hatta yus'ala an khams dan adam kafarsa ba za ta gushe daga bakin kabarin shi ba manzo Allah yace wallahi sai an bar tambayoyi guda biyar na farko an umrihi fima abnahu shekarunka kaga har yanzu magana akan lokaci shekarun da Allah ya baka 20 25 30 35 50 55 60 100 ya kai da su
awan
Allah ya ce awalam nu amirkum shin ba mu ba ku shekaru bane fihi a cikin wannan duniya ma ya tazakkaru fihi man tazakkara ko man ya tazakkar ko man tazakkara wanda mai tunani da wa'azantuwa ya kamata ya wa'azantu da wannan ban ba ku shekarun da ya kamata a ce kun tsaya kun yi wa kanku jara ba waja'akum an-nadhiru kuma mai gargadi bai zo muku bane yace ai na ba ku shekaru wanda ya kai a ce kun zauna kun yi tunanin me ya kamata ku yi da su yanzu dan Allah wanda yake kara 35 zuwa 40 sai bai hankalta ba bai gane ba dan Allah yaje zai gane eh babu ran da zai gane to yanzu ba dan shekara 40 ba ma alaran ma dan shekara 65 zuwa 70 ma wani bai gane ba wallahi ma ya tazakkaru fihi man tazakkaran wallahi wani dan shekara 70 din har yanzu bai yi tazakkurun ba to idan dan shekara 70 bai gane ba to ai kaga babu mai ganewa kuma a duniya a ba mai ganewa wallahi sai kadai wanda Allah yayi wa farala shi kadai zai gane
الصدق الذي كانوا يوعدون
توانا شيني رأي ورشي نمفا والله إذن أن يأبن ديلياتي الله يسورا نمطر إمبا أيبكم والله ذا أي أثار الله كتالي مدك أثار الدنيا للاهرة دم هكيتي ذا أتنبيك جمال لوكا سنك يحيدش سننو عن شبابه سمرتكرك فيما أبلاه أتكميك طوفد سمرتكا wannan time na samartaka daga lokacin da ka balaga zuwa lokacin da ka fara gangarawa kamar yadda al'amma yanzu ya jawo na rantsa da Allah sai an tambaye ka wannan time din ya kai da shi wannan shekarun ya kai da su don Allah ka yi wa kanka tunani yanzu ga wasu nan suna ƙara da shekarun su a TikTok da tsalle da rungumar jan mata da ashariya da zagin jama'a da cin mutunci da wane ne anan suka ƙara da shekarun su anan suka ƙara da datar su anan suka ƙara da lokacin su ba su da aiki sai dai su hau su yada fasadi su yada barna su yada abubuwa yaran mu su ta kalla suna sha'awar fadawa a wasu lokuta ma wasu suna fadawa shin kai ma anan ka barar da shekaru na samartaka kuma ba sa ganewa wa'azin da duk duniya take musu wallahi ba sa ganewa za ka gan su idan sun tsufa musamman matan cikin su dama ita mace mai rauni daga kin zo kin fara shegantaka kina ragwargwabewa za su jefar da ki sai dai ka ganta ana hira da ita a gidan wani talabijin tana kuka tana cewa yanzu ma haka tana dinya ko magani ba ta samu wanda za ta sha ta warke amma fa a lokacin da take tashi duk Hollywood duk industry ba wacce ake ji da ita in ba ita ba ina kudin da ta samu ina samartakar take da yan matantakar ina duk wata halitta da Allah ya mata duk ta ragwargwabe kuma ba akan aikin alheri ba akan aikin banza to wanda ma Allah yake maka su ne wanda suka yi nadama suka dawo suna kuka suna cewa za su gyara yanzu sauran rayuwarsu amma wallahi akwai wanda sun shiga bala'i kuma har yanzu ba su gane ba Allah ka tsawaye dan haka wa an shabadi za a tambaye ka game da samartaka fima abdahu ya ka kofar da ita wa malihi min ayna tasabahu wa fima anfaqahu sannan za a tambaye ka game da zuciya ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe ka shiya waɗannan tambayoyin abu na biyar wa ma za a nila fima alima abinda ka sani na ilimi ka iya qur'ani ka iya hadisi ka iya fiqh ka iya tafsiri ka iya kaza duk na ilimin muka ya kai da wannan karatu yau an wayi gari mutane da yawa wallahi barin faɗa muku sai yasa duk wanda kaga Allah ya bashi dama yana da ilimin addini ko bai watsar da Allah da manzansa ba bai watsar da karatu da karantarwa ba na rantsa da Allah ku tsaya ki murna ba karamin alheri bane wallahi alramma akwai wadanda yanzu kaga harkokin nan na addini wallahi suna yin sare saboda ba su da kudi wallahi tar ina gaya muku wannan magana akwai wadanda suna yin wadannan harkokin ne dan ba su da naira ranar da duk Allah ya wadata su wallahi duk wata harka ta addini za su watsar da ita akwai su da yawa wani dan aikin gwamnati kawai in ya samu sai dai na karantarwa islamiyya ko ba haka bane alramma tsakani da Allah ana samu ko ba samu alramma ya tuno da wasu episode ne shi yasa kuka ga yana dariya ya tuno da wasu episode ne ka san shi alramma shine muka bawa jakadan malaman islamiyya gaba daya an yi gogormaya kuma ana kai har yanzu dan aiki zai samu na naira 135 ya ma yawa 35 ka gani wallahi sai ya daina zuwa islamiyya karantar da qur'ani a ina aiki yanzu ai ya fi karfin ko ba ku gane ba ne a ya fi karfin ya karantar da qur'ani wannan wata irin asara ce ai duk ni'imar da Allah zai mana in dai za mu bar wannan harkar kada Allah ya ba mu wannan ni'imar wallahi wallahi tallahi kar Allah ya ba mu ba ma fatan zuwan ta wallahi duk ni'ima duk alheri duk falala to a karkashin wannan harkar ta ce ita ce kan gaba wannan harkar karatu da karantarwa ita ce babba to sannan duk wata ni'ima ta biyo bayan ta amma a ce wai muna jira ne in mun samu mota mai kyau in mun samu gida mai kyau in mun samu abinci mai kyau in mun samu kaza mai kyau shikenan mu watsar da Allah mu watsar da karantar da addini kada Allah ya jarrabe mu da wannan rana فَمَثَلُهُ
اللَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ الله يسعك على رمى الله يقارى حدى ميكاري فيه الله يقارى لا يزيد إيماني Allah ya tawassalu alaihim naba allazi atainahu ayatina ba su labarin wannan da muka bashi ayoyin mu muka yi masa ni'ima muka yi masa falala muka yi masa alheri na ayoyin mu amma fan salakha minha sai ya zare daga cikin ayoyin ya watsar da ayoyin dan Allah jama'a a cikin ni'imomin da Allah ke wa mutane akwai ni'imomin Allah ya baka haddan alqur'ani da sanin ma'anonin sa akwai ni'imar da kake wannan wallahi babu ita sannan wai ka fita daga cikin wannan ni'imar ka je kana kalan wata ni'ima a wani guri kuma kana kalan wani daukaka ko wata daraja a wajen wannan ni'imar to ai asara ta sambawa ko da haka mu kamar da sayyidina Ali yake faɗa radina qismatal jabbari fina ko lana ilmun walil juhali ma mun yadda da kafan da Allah yayi a cikin mu Allah ya bamu qur'ani ya bamu ilimin addini daidai gurgudu ya ba wasu kuma dukiya to mun yadda da wannan rabon Allah mun gode ma da wannan rabon Allah ya saka da alheri ya Allah ina fata an fahimta muna godiya ya Allah da wannan ni'ima ina fata an fahimta magana so abinda nake so in kai mu daga karshe wannan yana daga cikin abinda ya kamata mu tsaya mu nazari mu lura da shi Ramadan ya zo jama'a wannan shiri kai Qur'ani sau nawa zaka karanta tarawih tahajjud sadaka kyauta me kawari zaka yi wa alheri da shi wallahi ko kai ko kar kai lokaci zai kure kuma zaka tafi zaka bar dukiya dan haka gara ma ka daure kai abin da ya sauwaka kafin lokaci ya kure Allah madaukakin sarki ya ba mu iko wannan nasiha ta mu ita ce mabudin tafsirin mu na yau gobe in Allah ya yarda za mu tashi a farkon suratul rum suratul rum makkiya ce za mu tashi a farkon ta in Allah ya yarda kuma kamar yadda na faɗa abinda Allah madaukakin sarki ya hore mana na ilimi game da tafsirin qur'ani bil qur'an tafsirin qur'ani bil hadith tafsirin qur'ani bi aqwalil ulama was sahaba za mu ci gaba muna addu'a Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani mai albarka abu na biyu kamar yadda aka sani a mukan samu wanda suke turo taimako, bari mu fara da su, sannan sai mu sanar da gidajen radio da talabijin da za su nuna wannan tafsiri. Na farko akwai Musa Muhammad ya turo naira 500, akwai Salisu Mu'azu Ibrahim ya turo naira 400, akwai Musa Muhammad har ila ya turo naira 1000, akwai Jibrin Hamza ya turo naira 2000, Adamu Isa ya turo naira 1000, abinda muka samu yau total naira 4900. Kuma akwai waɗanda suka dinga turuwa tun bara da aka bada account din nan, sun yi ta tura kuɗi, sun yi ta tura kuɗi har banan nan, har yanzu nan da muke magana akwai wanda yau ma san da suka tura. Muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi. Ga account number 0052120730 Unity Bank Abubakar Yaya Aramu Foundation. Zan sake maimaitawa 0052120730 Abubakar Yaya Aramu Foundation a wannan kenan. Sannan sai gidajen talabijin suka dauki, aka dauki nauyi za a saka waɗannan tafsirai. Na farko akwai bidin FM, za su saka daga karfe bidin FM za su saka daga AA kuskure ne Baba Ibrahim aka rubuta daga 8 zuwa 9 na yamma ne, ba AM ba ne, PM. 8 zuwa 9 ma'ana bayan sallar isha daidai wannan lokacin za a saka tafsirin har zuwa abin nan karfe 9 PM. Sannan sai Amana Radio, wannan na bidin FM Sanata Sa'idu Ahmad Al-Ghalib ya dauki nauyin sa, minista na transport ne yanzu, Allah ya saka masa da alkhairi. Sannan sai Amana Radio shi kuma daga karfe 12 zuwa karfe 1 na rana PM kenan ko na rana, shi kuma wanda ya dauki nauyin sa shine a wannan abin nan wannan accountant dana Alhaji Aminu Yuguda, Allah ya saka masa da alkhairi, daga karfe 12 zuwa karfe 1. Sai Progress Radio su kuma daga karfe 1 na dare zuwa karfe 2. Wannan sai yan uwana aljanu yi, akwai masu ji sosai ma, akwai masu ji, amma aljanu za su fi mora tafsirin nan billahi lillahi ko ya fara ramma. Allah ya saka da alheri. Shi kuma wanda ya dauki nauyi wani bawan Allah ne, ni na manta sunansa, sai goben Allah da zan faɗa muku sunansa, wani bai rabe ne, Allah ya saka masa da alheri. Adebola Akindele ne ko waye ne, Allah ya saka masa da alheri. Daga karfe 1 zuwa karfe 2 sai Captain TV, gidan talabijin na Captain, su kuma daga karfe 8 su ma zuwa 9 PM, wato daidai lokacin da aka sa na bidin ko ake sauraro masu gidan radio, to lokacin kuma aka sa na gidan talabijin na Captain, shi kuma daga karfe 8 zuwa 9 kima PM. Shi kuma wanda ya dauki nauyi shine financial secretary na APC na kasa, shine Alhaji Honorable Jattuwa Adinkumu, Allah ya saka masa da alkhairi. A sai Africa TV 3 su kuma za su sa daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 9, su yanzu tafsirin su karfe 9 abin nan rabin awa ne ake, su za su sa daga karfe 8 da rabi zuwa karfe 9, an gani. Africa TV 3, Allah ya saka musu da alkhairi. Shi kuma wanda ya dauki nauyi shine wanda ya dauki nauyi, Allah ya saka masa da alkhairi. Sai Albani TV shi kuma za su sa daga karfe 9 zuwa karfe 10, kaga kana gama kallon na Africa TV 3 sai ka koma Albani ko Albani TV karfe 9 zuwa 10. Shi kuma wanda ya dauki nauyi Baba Ibrahim an samu dan canji game da wannan magana da muka yi, an samu canji. Shi kuma wannan Honorable Bala Bello Tinka, Allah ya saka masa da alkhairi, shine ya dauki nauyin wannan, an gane ko. To sai kuma wannan gidan talabijin, gidan radio na GMC, Gombe Media Corporation, su ba su ba mu actual time din, ba dan ban riga na gama magana da su ba, amma wanda ya dauke nauyi shine Alhaji Jalaluddin Arabi, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya biya shi da aljanna. Za mu sanar da lokacin sa zuwa gobe in Allah ya yarda. To waɗannan dai su ne a takaice. Akwai waɗanda suka yi mana alƙawarin za su saka ɗauka, idan sun faɗa mana za mu biya muku lokutan. Muna addu'a waɗanda suka ɗauki wannan tafsiri zuwa waɗannan gidajen talabijin da rediyo, Allah ya biya su da aljannar Firdausi. Mu kuma da muka taru domin karantawa da ku da masu sauraro, Allah ya haɗa mu gaba ɗaya, rugun tsuma mu a cikin jannatul Firdausi. Allah ya sa aljanna ta zama komar mu, Allah ta haramta wutacin naman jikin mu. Gobe za mu shiga tafsiri kai tsaye insha Allah ta'ala. Fa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. To wani ne ba shi da lafiya, ko jayar wasa ne ba ta lafiya, yana so a sa shi addu'a. To muna addu'a.